العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركم بالتدوى أولا يمتين جمعة 20 جوة جلالة الأولى وتعني بيرا أولا يمتين تلبو لتعليه بالشاترة bayan jiran zuwa sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammacin 11 ga watan 9 shekara ta 1998. Dan ci gaba da karatun littafin Nuna Albarka, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, wannan kuma shine darasi na 23. Jiya idan ba manta ba, muna cikin babin da yake magana kan sifar sallah, babu sifatis salati. Mun karanta wani adadi na hadisi, hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin da yake magana kan abinda Annabi ke faɗa daga cikin isti'aza, wato sigar isti'aza. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Muka fakkara alhamdu shine wato ainihin a hauka ko farfadiya da shaitan ke shafar mutum da ita, da aljanu ke shafar mutum da ita. An-nafhu kuma shine wato wasi wa nafthihi kuma sihiri. To akwai wata fassara daban da malamai ke yi game da kalmar annafsu, sai ta fassara shi cewa girman kai. Annafsu na ƙarshe wa nafsihi, sai ta fassara shi da cewa wato shi ne wake-wake, irin wanda shaitan ke yin wa'ayinsu ga wato mutane. An yi dafu yau kuma za mu tashi kan hadisin Aisha, Allah ta ƙara yadda a gare ta. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yastaqihu salata bit tabkir. An karɓo hadisi daga Aisha, Allah ta kare da a gare ta, tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabin Allah tsira da muke tabbata gare shi, ya kasance yastaqihu salata bit takbir, yana buɗe sallansa da yin kabbara, yace Allahu akbar wal qira'ati, daga nan sai karatu bilhamdulillahi rabbil alamin. Karatu kuma idan yazo za a ji kawai ya furta kalmar alhamdulillahi rabbil alamin, ba tare da bismillah ta rigaye ta ba a abin da aka ji daga gare shi. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu, annabi ya kasance idan yayi nufin yin ruku'i lam yushkhis ra'sahu, baya dukar da kansa. Kun fahimta? Baya tunkuyar da kansa haka kasa. Wa lam yusawwibuhu, ko baya dago kansa haka, wato yakan sa kansa ya zanto ya daidaita da gadon bayansa, sai da dukar da kansa kasa ba, sannan ko bai dago shi sama ba. Walakin baina zalika, sai dai annabi yana barin kansa tsaka tsakiya, sai da bai kasa da shi ba, bai kuma yi sama da shi ba. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya dago daga ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, baya tafiyar sujuda har sai ya tabbatar ya daidaita a tsaye. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan, ya kasance idan ya dago kansa daga sujudan farko baya yin sujada ta biyu har sai ya daidaita a zaune. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyyata, annabi ya kasance yana karanta tahiyya a dukkan raka'o'i guda biyu, ma'ana idan ya raka'a biyu zai zauna ya karanta tahiyya da lafazinta, wanda bayanin lafazin kuma zai zo nan gaba cikin karatu insha Allah. Haka in yayi zama na biyu ya karanta tahiyya. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna, annabi ya kasance yana shimfidar da kafarsa ta hagu, wa yansibu al-yumna, ta dama kuma sai ya kafa ta, kamar yadda muka kanta zaman jiya, wato a zama na farko a cikin sallah kenan. Wa kana yanha an 'uqbati ash-shaytani, annabi ya hana yin tsuguno irin na shaitan, shi ne abinda malamai suke kiransa al-iqa'u, al-iqa'u wato tsuguno irin na shaitan. Wa yanha an yaftarika ar-rajulu zira'ayhi iftirash as-sab'i, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya shimfida zira'insa biyu irin yadda kare ko dabba ta farauta take shimfidar da zira'inta, kamar yadda muka kwatanta jiya. Wa kana yakhtimu salata bit-taslimi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi ya kasance yana cika sallarsa da yin sallama, karshen abin da yake fada a sallama shine a cikin sallah shine assalamu alaikum balaji akhrajahu muslim wanda ya rawaito wannan hadisi shine imam muslim walahu illa sai dai hadisin yana da illa wannan yana cikin daidaikun hadisai da ke cikin sahihi muslim wanda malamai suka hukunta cewa hadisi ne da'ifi in an batar salar hadisin shi kadai da'ifi ne saboda Aisha da taji daga annabi wanda ya rawaito hadisi daga wurin ta shine abul jawza abul jawza ko bai zamani da ita ba dan me zai ce Aisha ta ba ta hadisi ba wanda ya zama da ita ba tare to kaga dole akwai wani mutum da ya sanace shi wannan hadisin wanda shi wannan mutumin kuma ya ji daga Aisha to wannan mutumin wane ne a faɗe shi mu ji shi haka malaman hadisi suka ce sai an faɗe shi an ji kowaye in ba a sani ba to hadisi zai yi akhrajahu muslimun walahu illatun wani yare na malaman hadisi cikin kalmar karama ya isar da sako akhrajahu muslimun walahu illatun ya shiru yauci kun fahimta to sai dai idan muka bi ɗaiɗaikun hukunce-hukuncen da ke cikin hadisin na kasancewar annabi na buɗe sallah da kabbara wannan sanannen abu ne yana cika sallah da sallama wannan sanannen abu ne kasancewar annabi sallam ga yanayin ruku'insa ga yanayin zamansa ga yanayin sujudinsa taitaitun al'amuran duk zuwa cikin hadisai sai yayi amma abin da ake magana wannan jerin da aka ce an ji daga Aisha kuma a riwayar nan ta Muslim idan muka bi sallar hadisin da'ifi ne ta wannan silar wannan baya hana hukunce-hukuncen da hadisin ya ɗauka su zanto ingantattu a waɗansu hadisai daban jiya mun karanta waɗansu daga cikin ina fatan kun fahimta وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هذو ومن كبيه سنقول عندما كتير ينهى أن أقول في الشيطاني دون قصوئر النشيطان وفسنا عندنا مروان كتير وفسنا كرا سا الإكعاء فالإكعاء كما إلي ديني أقول لشريعة أنا كما يبنى أكتر أهانا أقول حديث دي أنا دي أقول كما أن لشريعة جاز مسلنا إيه ينسى يني إني نظم أتكين صلى daya an hana ka ɗaya kuma an baka dama ka yi ga shi zan kwatanta ku gani abin da suke kira al-iqa'u ma'anar ta biyu ma'ana ta farko ta al-iqa'a shine yayin da ke sujuda ta farko ka dago to a maimakon ka zauna haka akan kafar ka tabo kamar da muka yi bayani jiya ba za ka yi haka ba sai da haka wannan iqa'i kenan wato ka kafa gabanka ka zauna haka akan kun fahimta ko to irin wannan idan ka yi ta a zaman da ake tsakanin sujuda ta farko da ta biyu ya halatta ja'izi ne hadisi yana nan cikin muslim akan wannan al-iqa'u na biyu wanda aka haramta maka a cikin sallah shine ka yi haka da kafar ka wannan ka tafi dama wannan ka tafi hagu ka yi haka alhamdulillah ma da aka haram ai dama wa halin ne wato shi ne ake kira zaman da birge ko zaman da kare ke al-iqa'u kenan da shari'a ta haramta shi kun fahimta ko to lokacin da yace wa yanha an uqba fi shaytani a wancan hadisin da yace baya yana nufin irin wannan zaman wanda kafar ka ta dama ta yanan kafar ka ta gu ta yanan ka zauna akan duka duwawunka na dama da nagu wannan shari'a ta hana yin haka a cikin sallah yana da wahalar yi yanzu a zaka ta wannan zaman ai yanzu idan ka kuka ta wannan zaman zaka ta wahala wata din na ruwa da ta sa ba za ka iya so na zama ba sai wannan to ba ma za ka iya zama ba cikin sallah domin yanzu idan aka ce ka kawo yadda za a yi larura ta sa dole ta kawo wannan zama ka ce me ya zai samu mutum wanda zai wajen samu wannan zama وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان كربو حديثي لدى عبد الله بن عمر الله تعالى دا اغري سكي دا مايكنسا عبد الله بن جدا عمر عمر كما دان خطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هزو من كبي عبد الله بن عمر يتي للي النبي الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا دجا حنا ينسا هزو من كبي حرسي ديدي دا كافدونسا an gane ku wannan mun kwatanta jiya idan ka tafi salata idan yayi nufin bude sallah wa idza kabbara lirruku'i haka idan yayi nufin yin kabbara domin ruku'i nan ma yana daga hannayensa har sai dai da kafadunsa wa idza rafa ra'sahu min arruku'i haka idan ya dago kansa daga ruku'i lokacin da ya dago sami Allahu liman hamida yana daga hannayensa har su da suka kafadunsa. Yanzu wurare nawa kenan ya lissafa? Wurare uku ya tabbata, kuma a wata ruwaya za a ga an karo na hudu, shine lokacin da zaka tashi zuwa raka'a ta uku bayan ka gama zama na biyu, zaka tashi zuwa raka'a ta uku haka annabi na daga hannunsa sallallahu alaihi wasallam. Bayanin su zai zo nan gaba insha Allah. Muttafaqun alaihi, dukkan waɗannan hadisi suna mana bayanin ayyuka da maganganu wanda ake yi a cikin sallah. Ma'ana tsarin su kiran da ya kamata kai cikin sallah tun da karatun Qur'ani tasbihi da kuma tsarin ayyuka, daga hannu, yanayin tsayuwa, yanayin zama, yanayin rukuu, sujuda da sauransu. Wa fi hadisi abi humayd inda abi daud yarfau yadayhi hatta yuhadi bihima mankibayhi thumma yukabbiru, a hadisin abu humayd wanda yake riwayan abu daud, annabi na daga hannayensa guda biyu hatta yuhadi bihima mankibayhi, har sai ya doranta kafadunsa da hannayen nasa, thumma yukabbiru, sannan ya kabbara. Me yake fara yake nan a wannan riwaya? Wato yana fara daga hannu ya aje, sannan ya ce mi Allahu akbar, wanda jiya mun yi bayani, ko daga hannu tare da kabbara, ko kabbara kafin daga hannu, ko daga hannu kafin kabbara, duk wanda mutum ya yi cikin guda uku nan ya yi. Wali muslimin an malik ibn al-khuwairis nahu hadith ibn umar lakin qala hatta yuhadi bihima furu'a udhunayki, imamu muslim ya rawaito hadith wanda aka karɓo daga Malik ibn al-Huwairis, shine marwayin hadisin sallu kamar aitu muni kusalli, shahararren hadisi, yana daga cikin abin da shi kuma ya rabota da shi, hadisi ne shahara tamfar fitowar rana daga gaba zuwa yamma, kuma ya kasance kin karwaito shi. Malik ibn al-Huwairis yana da wani hadisin nahwa hadisi ibn Umar, kwatan kwatan hadisin ibn Umar wanda ya gabata baya, lakin kala sai dai shi a ranakun yace hatta yuhadi bihi maman kibayi, sai ce hatta yuhadi bihi ma furu'a udhunai, yana daga hannayen har sai sun kai ga fatun kunnansa, wato yana daga shike nan sama da Allah ka faɗa, kuma kowanne hadisi ne sai illa iyaka idan sunnar annabi ta zo a tsaffar ayyuka daban-daban, to wata rana kai wannan, wata rana kai wannan, shine sunna. Idan ka zanta sufa ɗaya kai ta yi aikin ka yayi, amma dai ya zanto kamala shine wayo kai wannan, gobe kai wannan, tunda kowanne ya tabbata. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi don ya zama rahama ga mutane, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yana daga cikin kasancewarsa rahama ya shar'anta abu daya ta salo daban-daban, don kowa ya zaɓi salon da yake ganin ya fi dacewa da shi, ya fi jin daɗin yinsa, ya fi samun sauƙin yinsa. Wa an wa'il ibn hudr qala sallaytu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi, an karɓo hadisi daga wa'il ibn hudr yace sallaytu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nayi sallah tare da annabi jira da mutun Allah tabbata gare shi, fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra, sai ya ɗora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu, ala sadrihi akan kirjinsa. Wannan hadisi a karaja Ibn Khuzaima, Ibn Khuzaima ne ya rawaito shi, hadisi ne sahihi. A wata riwaya sai wayi kana sallallahu alaihi wa sallam yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra, wannan cewa yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra Muslim ya rawaito, haka Abu Dawud ya rawaito. A wani hadisin daban sai wayi inna ma'akar al-anbiya'i, mutaran annabawa, inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mutaran annabawa umirna bi ta'dil fitrina, an umarce mu da gaggauta goda baki, da zaran rana ta fadi karka jira sai ka sha ruwa, wa ta'khir sahurina, haka an umarce mu da yin jinkirin sahur, sunnar goda baki da rana ta fadi kafin ka je masallaci sai ka sha ruwa sannan ka tafi masallaci, sunnar sahur kuma ka jinkirta shi zuwa karshen dare, ta yadda kana kammalawa ba abinda zaka yi sai ka alwala ka tafi masallaci. An tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene tsakanin gwargwadon buɗe baki a gwargwadon kai lokacin da zaka kare sahur da a fara sallar asubahi, yace gwargwadon yadda mutum zai karanta aya 50 cikin alqur'ani, kaga lokacin karami ne, yake ta mutaran annaba an umarce mu gaggawan buɗe baki zikirin yin sahur mu bari sai karshen dare, kar mu yi sahur karfe ɗaya ko karfe biyu sai karshen dare, wa annaba aimanana ala saba'ilina, an kuma ce mu rinka zaura hannayenmu na dama a kan na hagu fi salati, a cikin sallah duk annabawa sun yi tarayya kan wannan, ba annabin da ya saba a kan al'amura guda uku gaggawan goda baki da rana rana ta fadi ta bani yayin jiya ka san shi a ta suka sai taurari sun fito da haka idan yayin jiya suka yi azumi sai taurari sun fito ake goda baki a gaggawan wato jinkirin sabur wato shine karshen dare an fahimta ku da kuma daura hannun dama akan na hagu a cikin sallah wannan sunnar annabawa ce gaba daya duk wanda ya taba ganin annabi yayi sallah to lallai ya ga hannunsa na dama akan na hagu a kan kirjinsa ba wanda ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah hannunsa sake hadisi ko da idi babu akan wannan ina ba da kura fahimta da kyau sai dai duk da haka hukuncin wannan tsora hannun dama akan na hagu a cikin sallah ba wajibi bane ba idan mutum yayi ya dace da sunna ya dace da falala yana da lada a wajen Allah idan mutum bai yi ba sallarsa ta yi ladan da ya kamata ya samu a wannan bangaren ne ya kwace masa amma dai sallarsa ta yi babbar hujja na cewa ba wajibi bane ba mutumin da ya lalata sallarsa nan da ya zo annabi ya zo masa gyaran sallah ya zana masa ababai da ya kamata ya yi ababan da ya gyara da ya faɗa masa irin wanda sallah ba ta yi wasai da su a cikin yayi magana dole hannun dama akan na hagu da haka kaga bai zama wajibi ba ya taƙai ta kan wajibai ne ko ya sau da dama ya za a ga sahabi an tambaye ya sallar annabi yake sai ya faɗi waɗansu alabai ba da su ba yanzu misali daga cikin wani hadisi na gani cikin bauta hadisi na uku da malamai ke waɗansu malamai ke kafa da ba'a mota imam malam ya zarci cikin babu lukur yana maganan a ababai da suke na sallah na wajibai ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza bai kawo tsoron hannun dama kan na hagu ba sai wannan suke cewa wani hadisi shi ke nuna babu ƙabalu don ka ce to kuma babu karatun fatiha kenan a cikin sallah dan hadisin bai kawo karatun fatiha ba sannan babu sallama sahabbai galibi idan sun tashi faɗin siffar annabi kowanne yana ɗaukan wani ɓangare da yake ganin mutane suna saka shi da shi sai ya matsa a kai kamar yadda shi da kansa annabi wani zai tambaye shi menene mafificin ayyuka annabi ke sallah farkon lokacinta wani zai ce menene mafificin ayyuka annabi ce aljihadu fi sabilillah wani ya ce me ye mafificin ayyuka annabi ce birrul walidain yaya aka yi da suka zama mafifita ayyuka shi ne malamai ke cewa kowanne ya danganci shi matambayin annabi na ansa mutum daidai bukatansa kila wancan komai yana yi daidai wa daidai sai dai na saka shi da sallah farkon lokaci sai annabi ya ce masa abin da ya fi shi da sallah farkon lokaci wancan yana yin komai sai jihadi sai annabi ya ce masa jihadi ya fi wancan yana yin komai sai saka shi wajen biyayya ga mahaifansa sai annabi ya ce masa biyayya ga mahaifansa wa alaikum salam
malam mutum ne a cikin mu a samari kamar wanda suke ganin sun san cewa ba za su rage abu ba
eh
akwai hadisin da ya zama cewa idan ta fasara mashi ita malam ne yake kuma kawo wa nan hadisin a cikin wannan bayan da sanya hannu ɗaya kan ɗaya
domin suka nuna cewa kai
zuwa
kai ma'amari kima kan ta ya kawo hadisin a matsayin cewa mutum
mara kunya da
jarabtar wannan hadisi ya haɗa shi da wani hadisi da hadisin gaban ku ababi daya wato suna cewa wai imamu malik ya rawaito cikin littafin muwatta na hadisin idan lam taftahi fasna ma fita idan baka da kunya ka aikata abin da kake ya hada wannan hadisin da hadisin qablu hadisin cewa mu taron annabawa an umarce mu da me ababai guda uku kaza 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 da tsara hannun dama kan na hagu wato suke kafa hujja da wannan hadisin ne in baka da kunya ka aikata abin da kake cewa malik ya kawo shi ne dan yana in baka da kunya to kurka dora hannun dama kan na hagu mai wannan ina zuwa barin kammala ba mai wannan idan ya idan mai wannan mai wannan magana idan ya idan zai tunani da kyau ya kamata ya zai istighfari to kin mai imamu malik kamar yadda malikawa da azri suka faɗa al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki cikin littafin al-qabl sharhi ne na malik na mutawalli imamu malik al-qabl yace fikihin imamu malik anan gurin shi ne ba wai so yake nuna yana so ya nuna mana abinda annabawa suka yi tarayya a kai ne annabawa sun yi tarayya a kan gaggauta buɗe baki jinkirin sabur ɗora hannun dama akan na hagu kuma dukkan sun yi tarayya wajen faɗawa al'ummarsu idza lam tastahi fasna ma fita domin da imamu nawawi ya kawo hadisin cikin aga wani hadisi mai yake kana min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma fita saura da me fakin mai imamu malik kenan yana so ya hada mana dangin abubuwan da annaba suka yi tarayya a kai, amma ba yana nufin wani ruce wancan ba, idan haka ne sai a ce ya fi kadar wala ke dan me zai sa kawo ta hadisi kuma zai kawo kasa. Wannan shugaba ce ne ta a babi na gaba kenan, amma ya haɗa wuccan kuma wani wuri daban madalla haɗa shi da ya a can gurin daban yana so ya fuki wanda yake barwa annaba su yi tare ya kai da aka gawo shi a wani babi daban na ɗora hannun dama kan nagu. Sannan aka gawo cewa an tambaye malik dangane da ɗora hannun dama kan nagu sai ce zalim sai sa haifas na ba shi ita. To sai mu koma mai hadisi yake nufi da fuskar ma'anarsa. Malamai suna ba shi fassara biyu suka ce wannan yana cikin abin da ake kira jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Ya faɗi magana guda ɗaya kuma ka yi amfani da ita ta wannan hanya, ka yi amfani da ita ta wannan hanya. Idza lam tastahi fasna ma fi ita, idan har baka jin kunyar saba wa annabi to ka aikata abin da ka so. Ba zai duk wannan ma'anar ba, ita ce kuma ma'ana mafi kyau wanda za su dace da abin da ya tabbatar a wancan babin. In har kai baka jin kunya ka saba wa annabi to sai ka aikata abin da ka dama. To sai kuma a ga cewa ya annabi ya sallah, ga cewa ilmin hujjar ya ce annabi ya ɗora hannun dama kan nagu. Kuma annabi da ya haka sai cewa mutane sallo kamar rayu da muni to ya ce banda ɗora hannun dama kan nagu bai yi to mai ce ba. An fahimta da kyau? Wato idan kuna son ku san matsayin Imam Malik, to kuma yin duk da ake masa akan Malik akan ɗora hannun dama kan nagu gaba ɗaya fa ɗoyin suna cikin mudawwana. Tambayoyin da Ibn al-Qasim ya rinka wa Imam Malik Ibn Anas kan babuka na fitu littafin mudawwana shi ne aka yi iktisarinsa, aka yi samaraizin ɗinsa, aka sake takaice shi, aka sake takaice shi a hawa na biyar shi ne ya zama muktasar hawa na biyar ko na shida. Amma babban littafin yana nan cikin sufuri guda uku. Aka tambaye shi fatawoyi guda uku ya bayar. Farko da ya ce mutum ya saki hannu, na biyu ya ce in ka ga dama ka saki, in ka ga dama ka ɗora, na uku yake cewa mafi dacewa gare ka ɗora hannun dama kan nagu. Suke nan cikin madawwana. To mu kuma sai muka zo mu ga fatawoyin Imam Malik guda uku. Farko yake karka ɗora, na biyu ya baka zabi idan kana cikin nafila banda farilla, na uku yake kai kowace sallah kake ɗora hannun dama kan nagu shi ne ya fi. A matsayinmu na malikawa wanne ya kamata mu ɗauka kina? Shi da kansa ya dukkan waɗancan maganganun. Kuma dukkan waɗannan maganganu guda uku da suka fito daga bakin Imam Malik ibn Anas ba ka ja kamar sun fito daga bakinsa, to ka ɗauke su ka ɗora kan su kelan hadisi, wata magana ce za ta dace da hadisin annabi da aikin annabi ta ƙarshe. To me ya fi wani rigima a ciki? Saboda haka wato ya kamata mutane su tsorace Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amuransu. Kaga abin da ya kamata ka fahimta, annabi aka turo a matsayin annabin duniya, aka ba shi siffofi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin ra'ufur rahim. Aka ce kwaɗayin su shine kai ya zaka ka shirya, shi ne kwaɗayin annabi, yaya za mu shirya, shi ne kwaɗayin annabi a duniya. Mai rahama ne mai jin kai gare mu, ya fi mu san abin da muke so wa kawunan mu sallallahu alaihi wasallam. Aka ba shi siffofi, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan muniran. Wannan duk siffofin annabi ne da aka ba shi. Wannan siffofin gaba da aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, aka tace maganganun sa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, cewa dukkan abin da ya faɗa ba son zuciya. Aka tace ganin sa ma zaga albasaru wa ma taza, aka tsarkake zuciyar sa ma kazaba alqur'anu mara a sana, aka cewa ba a tafi rukun ku zuwa ba mana hakun an zubanta ku. Duk duniya ba wanda ya tarayya da shi. An taba zamun annabawa biyu sun yi tarayya a lokaci guda, annabi Musa da annabi Haruna, su biyu Allah ya ce izhaba ila fir'auna innahu taga faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. An taba zamun annabi Ibrahim da annabi Lut sun yi zamani guda. An taba zamun annabi Dawud da Sulaiman sun yi zamani guda. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani annabin da ya surmuntu da biya cikin zamanansa, shi kadai ne tilo ba annabin da ya tarayya da shi akan zamaninsa. Da Allah ya so ya ba shi mataimaka cikin annabawa da sai ya ba shi ɗin kamar yadda zai wa annabi Musa ya arzuta shi da wanda wa Haruna. Shi da kai shi roƙi Allah ke ija alli wazira min ahli Haruna akhi. Ushdud bihi azri wa ashriku fi amri. Kai nusabbihaka katiran wa nadhkuruka katira innaka kunta bina basira. Allah ya ce ka duƙuti ta sugulaka ya Musa. An ba ka abin da ka roƙa. Harunan daga yau ya zama manzo, an sa shi ya je ya zama mataimakin ka. Ba a bayar annabi Muhammad mataimaki ba. Wanda zai zama manzo daidai da shi. Da aka turo shi duk kowa sai zanto mai zai yi. Bi, biyayya zai. Ba wanda zai rabota sai wanda ya bi. To a nan ne za ka zo ka ɗauki wani mutumin da bai kai rabin annabi ba ka kwatanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da muke wannan magana ba mu manta da falalar su malamai. Tun daga kan sahabbai tabi'i ai tabi'u tabi'i ne riyasa Imam Malik ibn Anas, Imam Shafi'i, Imam Ahmad sallallahu al-Auza'i, Ibrahim an-Nakhai da sauransu, ba mu manta da falalansu. Amma duk falalansu ba su kai rabin annabi ba. Duk falalansu ba inda aka nassanta cikin Qur'ani cewa ba su kuskure. Duk falalansu ba wanda aka ambaci sunan shi cikin Qur'ani aka ce bi fi. Amma kai ka san su ya fi sautorin masaki a cikin alqur'ani, idan ka ga dai ba za ka iya kirga surun masaki ba ko ya fi surun masaki a cikin alqur'ani an ce ka ba annabi. To dan me mutum zai taurin kai kenan. Da Ubangiji ta'ala zai tada Imam Malik ya hada ka da shi, ya ga kaiwa annabi tawa ya kafi shi, Imam Malik kai zai fara yasa a duniya. Tun yana dare ya rubuta littafin mawaka shekara 20 yayi yana hidimar wannan littafin. Ya tafi ya gyara, ya tafi ya gyara. Abuja Abdul Mansur yace to tun da ka gama wannan aiki sai mu mayar da shi constitution na daular musulunci da shi za a amfani ba ruwan mu da wani littafi sai shi. Imam Malik ibn Anas yace ai sahabban annabi sun kai gabas, sun kai yamma, sun kai kudu, sun kai arewa, sun yada hadisan annabi masu tarin yawa wanda ni na jahilce su ban san su ba. Ni ina nan tsakanin Makka da Madina da yawo da sahabban da suka rayu a nan suka yada hadisai a nan gurin na samu wanda sun ta. Amma wanda suka fi kai tun duniya an san abin da ban sani ba. Idan ka saka ta mutane a nan gurin ka ci ta al'ummar musulunci tun da ransa take nan. To duk a cikin littafin da Imam Malik ibn Anas ya rubuta da hannunsa, yanzu ba ka da littafin da za ka iya nunawa ka ce gashi da hannunsa sai motsa. Sauran abin da ya zo ya ba da rubutun ɗalibansa ne. Kan gane tsakanin malikiyanci da kuma fatawar Imam Malik. Yanzu wani da ya ɗauki magana a halari ki ma wiki ziya da sala sai ce Malik ya ce to kaga anan gurin suka yi Malik ƙarya baka sani ba. Ba abin da ya fi haifar maka da wannan sirrin binciken ka. Inda ka yi bincike abin da Malik yake so ya faɗa shi ne ya faɗa cikin mawaƙa. Sai kuma cikin mudawwara tambayoyin da aka yi masa. To amma mutane ba su fahimtar wannan. Yanzu sai wani ya ce yanzu kai kare ne Imam Malik kenan, an ce Imam Malik ya ce kaza, ka ke kada maganarsa. To ni yanzu idan na rasa magana ta race, to yanzu ka kare ni annabi kenan, an ce maka annabi wacce kake da magana ta sai ka taimake kai ba annabi ne muka ce ga ya faɗa cikin hadisi ya aikata, sai ka ce kaki sai magana Imam Malik za ka dauka. Ni da nace ba zan dauke magana Imam Malik ba, ga ta annabi ta tabbata, sai ka ce na raina Imam Malik. To kai kuma da ka kare magana annabi kake dauka, kai kuma wa kare ne kenan. Yanzu tambayar da kai wannan cewa yanzu kare ne Imam Malik ne, idan ne karfin hali nace na raina shi, wata wuta aka fana da za a je fana shi. Abin da za a ce na yi rashin ladabi a duniyar ilimi, dukkan kowa zai ji kai to wane ba ya da ladabi, ya faɗi bakar magana ga malamin da bai kamata ba, ba haka bane ba. To amma idan kai kace kai kare ne annabi ne kake daukar maganar sa, me zai faru? Qal yahdhur alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Aya ta yake nan cikin tsaruruwan ayoyin cikin Qur'ani suka ce in ka saba annabi ana maka bishara da wuta. Kawo wanda suke in an saba Imam Malik ko Shafi'i kuma ana mutum bishara da wuta. To duk waɗannan ababai ne da ya kamata mutum ba zai fahimci su ba sai ya nutsu, ya cire son zuciya, ya sa Allah a gaba wajen neman ilimin, sai Allah ya baki albarkar ilimi, sai ya fahimci abu a yadda yake. Amma da zarar ka sa son zuciya cikin al'amura to za ka shiga rikici. Kuma wani abu mai muhimmanci, kar ka yarda ka kudurce aqida a zuci ba tare da ka samu dalili daga Qur'ani ko hadisi ba. Abin da mutane suke yau sai ka kudurce aqida, ka ba da fatawa, ka karantar, dama ka samu mutanen da ba sa son ka dalili. Wata rana ka samu teori ce to aka maka Allah abin nan da ka faɗa, da Allah akwai aya ko hadisi akai, sai ka tana a cikin shekara biyar da nayi ina wajibi kan wannan abin, nima ban gina masa aya ko hadisi ba. To yanzu zaka fara kana nan wata aya zaka goye bayan abu. To idan nemo wata aya zaka goye bayan abin fa, anan ne fa ka karere ayoyi ka lallanka su ka murda dan su dace da abin da ka bada fatawa shekara biyar da suka wuce. Dan kana jin tsoron kar a waye gari kai shekara biyar kana kuskure. Yanzu jin tsoron ka kar a gane wannan sai kai kuskure na biyu wanda ya fi na farko muni. Ba haka bane ba, ka murda aya kuma a bisa ga mai kenan. To ka hakura da kuskuren farko mara wanta, dole sai kai na biyu. Sai dai abin da ke faruwa shine in ka hakura da kuskuren farko a fahimtar ka girman ka zai zube, amma idan ka kara na biyu duk da sunan shi kuskure sai dai kuma zai tabbatar da martaban ka, ba ka warware kanka ba a fahimtar mutum kenan. To wannan wasu wasan ke tsanke Allah ya tsare mu. Dora hannun dama akan na hagu yana da siffofi kamar haka, ko kai alqabdu ko kai alwada'u. Alwada'u shine dora hannu akan hannu, kafin hannun dama ka dora shi bayan kafin hannun hagu akan kirjin ka haka, wannan shine alwada'u. Wannan hadisin Nawa'il ibn Hujr abin da yake nuna wa kenan, annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora hannun dama akan hagu, kafin hannun dama a bayan kafin hannun hagu da wani bangare na wayan hannu da zira'i a haka ke, ko sallan farilla ko tanafila. Idan kuma ya kasance wato kabdu za ka yi, alkabdu kuma shine hannun dama ka rike wuyan hannun hagu da shi, wato dan yatsa tsakiya da babban dan yatsa ka rike hannun dama haka da shi, ka rike haka ka tsora akan hannun, hannun dama ka rike wuyan hannun hagu da shi ka tsora akan kirjinka, wannan shine ne alkabdu. Wannan kuma shine alwadu, dukkan su annabi na tsorawa ne akan kirji. Annabi ya koyar akan kirji za a yi. Akwai hadisin Ali bin Abi Talib da yawa zai ambace shi nan gaba, da yake nuna ka dora hannun dama akan hagu ta hanyar surrati karkashin cibiya. Wannan hadisin bai yi ne bai tabbatar da annabi ba, an bai taku. Amma sakin hannu wannan idan kai sallar ka tayi sai dai ka bar abin da ke mafi dacewa, hadisi ko da idi babu akan sakin hannu. Na'am. Kuskure ne wanda zai kamo gowar hannu ya tsora haka akan kirji, wannan kuskure ne. Ko mutum ya tsora hannun hagu akan nadama, wannan kuskure ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mutum ya tsora hannun hagu akan nadama a cikin sallah sai ya warware shi ya canja shi ya ɗauke da shi. Kama in ka zo ne ya kasu ba za ku yi rigima ba, sai ku yi haka, za ku yi rigima ka kyale shi ya kare ka faɗa mata. Kirji muka ce ina ne kirji, ka san kirji? Akan kirji kawai zaka tsora. Wa an Ubadah ibn Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la salata liman lam yaqra bi ummi alquran, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayati la salata liman la yaqra fiha bi fatihati alkitabi fasaida, a wata riwayan haka yake. A wannan riwaya da ke tare da muskil tabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummi alquran, babu sallah ga wanda a cikin ta bai karanta ummi alquran ba. Ummi alquran kuma ita ce surutul fatiha, wato kenan wannan ke nuna kasancewar fatiha rukuni a cikin sallah. To shine aka ce ko wace sallah kenan, ko akwai sallah da ba a karanta mata fatiha? Ko wace sallah, da sallan farilla, da sallan nafila, ko wace, da sallah wanda muka saba da ruku'i da sujada, da sallar gawa, ko sai ka karanta fatiha. Dan annabi ce la salata, kaga nafilul lirjin annabi na kore dangin sallah liman lam yaqra fiha bi ummi alquran, ga wanda bai karanta ummi alquran ba, har sallar gawa sai ka karanta fatiha in kana so ta yi. A tawo ko ba ta gawa ba an karanta ba, lantana tawo ko ba wannan. Dan haka hadisi ya tabbata cikin Bukhari, Abdullahi dan Abbas da aka sa shi limantin sallan gawa sai karanta fatiha a bayyane, yace a sirri ake yi, amma nayi a bayyane dan in nuna musu sunna ne karanta fatiha din, lalle sai an karanta haka annabi. A rakawoyi nawa ne a cikin sallan gawa? Wani ya ce kowace raka'a? Kafara nawa ne a cikin sallan gawa? To kamar bari yake ba raka'a ko? To kafara nawa ce? Akwai hadisi da yake hudu, biyu, aha, akwai hadisin da ya nuna hudu akwai hadisin da ya nuna biyar, akwai hadisin da ya nuna tara, dukkan su tabbata su ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata rana yayi wancan, wata rana yayi wancan, wata rana yayi wancan. A kabbara ta farko lokacin da kace Allahu akbar, a lokacin ne zaka karanta Fatiha. In kaga dama sura, in kaga dama daga Fatiha shikenan. Idan kai kabbara ka je sai salati ga Annabi. In kai kabbara ka uku sai addu'a ga mamaci. In kai ta hudu ma dai addu'a ga mamaci. Sannan kuma ka yi sallama. In ma tara zaka yi a kabbaran farko ne kawai ake karanta Fatiha. An bayyana ku? Shi ne abin da waɗansu malaman sun kafa hujja da shi da wannan hadisi, kan cewa ma mu ma za su karanta Fatiha. Dan Annabi ya ce la salata, salatul mamumi salatun, wa salatul imami salatun, wa salatul munfaridi salatun, wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama nafajin fa salati ayya salatin kanat. La salata, Annabi ya ce babu sallah. Shi ne Ibn Daqiqul Ayn a cikin littafin Umdatul Ahkam yake cewa kore hukunci da shari'a take yi da ce babu kaza, idan abun ya shafi sallah ba yana kore zatin sallan bane, yana kore mai yiwuwar sallan a shari'ance babu shi. Me ya bambancin wannan maganganu guda biyu? Dan idan an kore zatin sallah a hakikanin gaskiya za mu ga masallaci ya yi sallah amma bai karanta Fatiha ba, gangan jikin sallan ya zo ko bai zo ba, amma shin ta zama karɓaɓɓiya a shari'ance? Yace to abinda shari'a take korewa ba wai jikin sallar ba, jikin sallar ya riga ya zo, ba yadda za a kore. Amma me ake korewa? Yiwuwar sallah a shari'ance shi ne aka kore. Dan haka babu da wannan, sai waɗansu malamai suka kafa hujjar cewa wato kenan kowane masallaci sai ya karanta Fatiha. To amma matsala ce da malamai suka yi saɓani a kai dangane da shi mabiyin liman. Mai sallaci kaɗai dole karanta Fatiha, liman dole karanta Fatiha, wannan babu wani da a kai. Amma mutumin da yake bayan liman ba mamu, to shi ne malamai suka yi maganganu. Akwai wanda suke ganin wajibi ne ya karanta, akwai wanda suke ganin a ta sauka a kai. Amma Imam Malik ibn Anas a ra'ayinsa shi ne a'adalul ara'i, mafi dacewa ya ce in karatun bai na liman ke yi to sai ka saurari abin da ke karantawa, in turrance ke kuma to kai kuma sai ka karanta. To a gaskiya idan ka kalli dalilai da malamai ke kafa hujja da su kan wancan ra'ayi ko wancan, za ka samu wannan fatawar ta tsakiya za ta fi tattara maka dalilan gaba ɗaya. Farko waɗanda suka ce dukkan masallaci kowane da sai ya karanta Fatiha sun dogara da wannan la salata liman lam yaqra fiha bi ummul qur'an, kuma sun dogara da hadisin Abu Hurairah da ke cikin Muslim. Lokacin da Abu Hurairah ya rawaito wannan hadisi ce Annabi ya ce ba sallah ga wanda bai karanta Qur'ani ba a Fatiha ba, sai suka sai wani tabi'i ya tambaye shi yace innana nakunu wara al-imami, wani lokaci zamu zanto a bayan liman. Abu Hurairah ya ce ikra awwalan fi nafsika ya farisiyyu, yace karanta koda a zuci ne. Inji Abu Hurairah yace dan naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yace qasamtu salata baini wa baina abdini sifaini, na raba sallah gida biyu tsakanina da bawana. Idan bawa yace alhamdulillah rabbil alamin, Allah zai ce mi hamdani abdi. Da wannan Abu Hurairah da gare sai gaji abinda Annabi yace Allah yace, yace to kaga Allah yace ya raba sallah tsakaninka da bawa gida biyu, wannan bawan masallaci sawa'in shine liman shine mamu shi kadai yake yi da dai hukunci ya tafi. Yayin da yace alhamdulillah rabbil alamin, Allah zai ce hamdani abdi, ar-rahman ar-rahim zai ce asna alayya abdi, malik yawmiddin zai ce majjadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zai ce hadha baini wa baina abdi. Idan yace ihdina siratal mustaqim har zuwa ga dalil zai ce haula ila abdi wa li abdi ma sa'ala, yace to wai baya son wannan munajati ya kasance tsakanin shi da Allah. In ko baka karanta ba wannan munajatin ba zai kasance tsakaninka da Ubangiji ba. To da wannan suka dogara, Abu Hurairah haka ya tafi da taron sahabbai, haka cikin tabi'ai, har Imam al-Bukhari haka ya tafi cikin littafin sahih, haka ya tafi cikin littafin juz'ul qira'ati khalf al-imam, yana da littafi walare wanda ya sa masa juz'ul qira'ati khalf al-imam, duk suna magana akan wajibin karatun Fatiha a bayan liman. Illa iyaka ko liman ya yi tulu ya baka damar karanta, ko bai yi tulu ba yana cikin yi ya jika sura kai baka karanta Fatiha ko da azumi ne, haka suka ce dole sai mutum. Kaga wannan ga abin da suka dogara. Waɗanda suka ce ba za ka yi karatu ba in liman na yi, dan karatun liman ya wadatar maka, sun dogara da fadin Allah ta'ala wa yadhkuru al-qur'ana fastami'u lahu wa anṣitu la'allakum tarhamun, eh an karanta qur'ani ku saurara ba ta kai kuma ku yi ba ta kai ku saurara. Duk da kuma Annabi ya ce man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a, wanda yake da liman karatun liman ya wadatar masa. Imam Malik ibn Anas sai ce waɗannan dalilai guda biyu kowane dalili ne mai ƙarfi. To sai dai in muna son mu jira dan aiki da su, in kana karatun surrante sai mu yi aiki da hadisin la salata liman lam yaqra bi ummi alqur'ani. Wannan duk in liman da karatun surrante kowa sai ya yi kenan. In ana karatun bayane sai mu yi aiki da wancan bai da qur'ani fasalu lahu wa antu la'allakum turhamun da ko man kana lahu imamun fa qira'atu limam lahu qira'a. To gaskiya wannan ra'ayin nabiyu yana da matukar ƙarfi sosai da sosai. Dai shi ne zai sa duka dalilan ka samu damar yin aiki da su duka. In ka dauki ra'ayin farko za ka jefar da wasu dalilan ba za ka yi aiki da su ba. In ka dauki na biyu haka za ka yi aiki da wasu dalilan waɗansu kuma kawo fitar da su. Amma in ka dauki wannan kowanne zai ka yi aiki da shi a inda za ka yi aiki da shi. Minhajul Muslim na Abu Bakar Jazairi kenan.
Lokacin da zai ke karanta
sallah yana karanta fatiha a gare mu ma'amura kuma lokacin da ya kare karanta fatiha shi kuma zai saurara gobe don ma'amu karanta fatiha shi ne wannan cewa bayan hikaito abinda ya faɗa saboda wanda suke waje ya karanta cikin littafin Minhajul Muslim na Sheikh Abu Bakar Al-Jazairi cewa idan liman ya karanta fatiha a lokacin da yake bayyana zai ɗan yi shiru ne ya ba ma'amu dama su karanta fatiha. To wannan shiru ɗin ibada ce yayi shiru din yayi shiru wa ta ce shiru din shi ne abinda masu wacce magana suka faɗa suka ce wa ya ce yayi shiru yanzu shiru ya yi shiru ba dalili don me ita shiru din ibada ce amma yayi shiru mai tsawo har ya kai lokacin da aka rada fata wa ya ce wa ya sace shari'a ba ta sace ba shi ne Sheikh Nasiru Albani ya tsananta ya ce wannan shiru din kai shiru har sai an karanta fatiha dogon shiru ita bid'a ne. Amma kaga abin da ya tafi a kai shi wannan Sheikh Abu Bakar Al-Jazairi haka su birba suka tafi. Har Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya dai karin ibar imam ta bashi ma akan wannan fatawar ya tafi. Duk sun tafi akan wajibin qira'a a bayan liman. Amma gaskiya kamar yadda na faɗa fata wannan ce Imam Malik ibn Anas da karfi matakan kwarai da gaske.
Musamman tun da kirarar annabi mabaniya ce akan katse karshen kowace aya ya tsaya. Amma dogon lokaci har a karanta wannan babu dalili ko mu tsaka da zarafin da kai. Eh kare jarhi ne na da fahimta. Walikum salam. Idan ka samu liman a ruku'i ka samu sallah tare da ba karanta fatiha ba. Ka samu sallah saboda annabi ya ce duk wanda ya ci ruku'i to shikenan ya riske raka'a. Wannan da nasar hadisin annabi duk wanda ya rufe ruku'i ya rufe raka'a. Abu Bakar ta ma da ya shigo cikin masallaci ya shigo annabi ya yi ruku'i shi kuma yana daga kofar masallaci ya shigo kenan an yi ruku'i yana jin tsoron kafin ya zo inda sahu yake an bai da ku za a dago daga inda yake kawai sai ya kabbara sai ya ruku'i sai ya taho a cikin ruku'i har ya daidai cikin sahu annabi ya ce kuma sallar ta yi kun fahimta da kyau. Saboda ababai guda ya ji da ya taho masallaci a guje kuma ya zo an yi ruku sai ya kabbara kafin ya shiga cikin sahu sannan ya karasa cikin sahu da ya gama annabi ya tambaye ya ce waye wannan aka ce daki na Abu Bakar ta annabi ce zalaka Allahu yursu maulaka Allah ya kara maka daya amma karka sake ne karka sake yin ruku'i kafin ka shiga sahu ko karka sake yin gudu wajen masallaci. Gudu ya hana shi amma bai hana shi wancan ba duka wasu suka ce wancan ya tafi da matsayin suna amma ka rugo masallaci a guje an hana ka idan za ku zo masallaci ku zo a nutse fa alaikum bi sakinati ma azrakum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu ya tabbata za ka iya yi. Wa fi riwayatin Ibn Hibban wa Dharqutni la tajidu salatun la yuqra'u fiha bi fatihati alkitab. A wata riwaya ta Ibn Hibban da Dharqutni annabi ce la tajidu salatun la yuqra'u fiha bi fatihati alkitab wato a sallah ba ta gudatarwa idan ba a karanta Fatiha cikin ta ba. Wazi riwayatin a wata riwaya sai annabi ya ce la tasalu illa bi Fatiha kitabi, kar ku yadda ku sake yin karatu sai ku dan Fatiha ce, fa innahu salla salata liman lam yaqra biha, dan babu salla ga wanda bai karanta Qur'ani da ga wanda bai karanta Fatiha ba a cikin salla. Wannan hadisin kaga ai zai zama mana rikici ke. Sahabai suka yi karatu bayan liman, sai annabi ce kamar na ji kishin sun yi karatu suka ce, yace daga ku sake karatu sai Fatiha kawai. To wannan zai nuna mai kenan, dole sai an karanta Fatiha din kenan. Kuma tun da ya ji karatun ya nuna karatun bai nuna kusurin ne, bayyana ne in turan zai ji ya ce la'allakum taqra'una, kamar kuna karanta Qur'ani, suka ce eh haka ne. Sai ce tutar ku sake sai Fatiha sun kita, don babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha. A wata ruwa ta suka kulla hazzan ya Rasulullah, muna yin karatu da sauri ya annabi. Sai ce lafaz illa an ya tsara a hadukun bi Fatiha sun kita, kar ku karanta sai fa mutum Fatiha zai karanta, to wanda ya je karanta. To wannan hadisi ya zafi kenan. Akwai wani malami daga kasar daga India a shekarar ina jin 1989 ne, suka yi kitabar da Sheikh Nasiruddin Al-Albani a Saudiya. Shi ya zo Umara, shi ma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya zo Umara, shi ma sun babban malamin hadisi ne. Ka san yanzu a duniyar musulunci ba inda ake da gaggan malamin hadisi irin India, tsakanin India da Pakistan, wannan wurin ba inda yawan malamin hadisin ba kamar nan wurin a duniya. Manyan malaman hadisi na zuwa gani, to amma mu ba mu da alaka da wajenmu, yasa makila waɗansu mu su san wannan ba. Mu muna nan cikin gida a Afirka ta yamma, Najeriya ta arewa, ƙasar Hausa, haka to da suka haɗu da Nasiruddin Albani, shi yana kare fatawar masu cewa dole sai mutum ya karanta Fatiha ko da mamu ne. Albani kuma yana ganin karanta Fatiha cewa dole ne ba zai yiwu ba, ya jin ana karatun surrafi, amma ana karatun bai na babu yadda za a iya zama dole. To yana daga cikin abin da yawa Albani hujja wannan hadisin ya kawo Albani, ya ce yaya za ka yi da wannan, annabi ya ce wa sahabbai la tas'alu illa bi Fatiha sun kitabi, ga shi ya ce kar ku komai sai kuɗin Fatiha ce. Ya ce wannan hadisi ya zama nassi akan abin da muke kai. Albani ya ce duk da haka hadisin ba ya nuna wajibin karanta Fatiha, sai dai abin da za mu ce idan mutum ya karanta ja'izi ne babu laifi a kansa. Sai ce saboda menene, sai Albani ya ce akwai ka'ida ta malaman usulul fiqh. Akwai ka'ida ta malaman usulul fiqh, wa ana neman mai wannan motar mai number AG 246 BAU ne, BAU. Yace wannan hadisi abinda kawai zai nuna cewa ja'izi ne a karanta Fatiha, amma ba ya nuna wajibi ne. Yace me hujjar ga Albani yace saboda ka'ida ta malaman usulul fiqh, idan aka kore abu aka ce babu shi, sannan sai aka zo aka yi togaciya, aka yi istisna wato exception, abinda wannan togaciyar ke nuna wa halal ne yin abun, amma ba ya nuna wajibi. Dan an kore shi ne daga baya aka yi mai togaciya, korewar da aka yi da an haramta maka, da aka yi togo, yanzu wannan togon baya mai da abin wajibi, sai dai mai da shi mai ja'izi, tunda da an hana ne gaba daya. Kun fahimta da kyau? Yace ga misali a cikin Qur'ani, Ubangiji yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika fa laysa minallahi fi shay'in إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ألا نتي ممني بيتات با سلك كافري أمزي مسويا سلكم يتي دقوان دي أيكا تحكا تسيبا كوا بلي وجن الله دقوان دي لكي كافري أمزي مسويا با كومي بلي في وجن الله إلا أن تتقوا منهم تقى سيدي تنكن يحكا دان تكيا كنا جنس ولن كوكا أني كما كنا garin kafirai in ba ku koya addinin ku kun dan nuna musu wata mu'amala ba za su iya raba ku da rayukanku. to wannan in kun yi danta kiya ne kuka nuna soyayyar zahiri a batini ba haka bane ba wannan ba komai. To kaga anan gurin Allah ya kore abu sannan ya yi me istisna ba laysa min Allah fi shay'in hadha nafyun illa an tattaqu minhum tuqa wannan menene istisna. To wannan almustasna din wanda aka yi tobanka hukuncin yin taqiya ne hukuncin yin taqiya a musulunci wajibi ko jaizi? Yace to haka nan gurin ma hukuncin karanta Fatiha sai dai a ce jaizi amma ba a ce wajibi ba. Dama ba irin taqiya yake ba. Na kawo wannan ayan ne don mu ji daɗin fahimtar wannan ka'idar don kar wata magana ta dauke wannan. Kun fahimta da kyau? Illa an tattaqu minhum tuqa. Sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya sake cewa da shi. Idan muka ɗauki dalilanmu da naku yanzu da ko hadisi ɗaya cikin dalilanka ya kawo hadisin la salatu lil malami kada fiya bi fatatul kitab yace to ni kuma ga aya cikin dalilina wa idza qara alquran fastami'u lahu wa anshidu lahu kutuba. Yanzu dalilin ka am ne dalilina ma am ga mamman dalili abin da ke nufi dalil am wanda ya tafi kowa. Allah ya ce idan ana karanta qur'ani ku yi shiru kuma ku saurara. Ya ce idan ana karanta qur'ani wato kowane irin karatu a cikin sallah ne ake a wajen sallah ne ake yi kai ne imamu kai ake karantawa a wani ne ke karatu cikin sallah kai baka cikin sallar in dai ana karatu hukunci ya shafi kowa da kowa ne mai sauraron karatun yayi ne yace kaga dalilin na gaban mene haka kai ma dalilin ka la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kai ma dalilin ka gaban mene ya shafi kowane masallaci dole sai ya karanta me Fatiha yace to amma da dalilina da naka wanne aka rage wa karfi dalilin ka aka rage wa karfi na ba a rage masa karfi ba. Yace domin dalilin ka na cewa duk masallaci ya karanta Fatiha an rage masa karfi sai yadda in ka zo masallaci ka samu limami ya yi ruku'i sai kai kabbara ka yi ruku'i ka samu wannan raka'a ko ka samu ba da hadisin annabi ka samu wannan raka'a amma ka karanta Fatiha ko ba karanta ba. Yace ni kuma dalilin na ba idan ka rage masa karfi naka kuwa rage masa karfi. To ka'ida kuwa idza ta'arada al'amani ahaduhuma dakalahu at-taksis wal akhar lam yadkhulhu at-taksis فالذي لن يدخله التكفير يسلط على الذي دخله التكفير قاعده في تمام اصول الفقه. وعليكم السلام ورحمه الله. وعن انس رضي الله عنه وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. An karbi hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi yace lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar Siddiq da Umar bin Khattab kanu yastatihuna salata sun kasance suna bude sallah bilhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin kaga yace bilhamdu bai ce bilhamdi saboda ya kawo shi ne alal hikaya wal jumla mahkiya tuhu ka kama hiya ba a koda wani amil daga cikin awamil na al-i'rab ya shiga cikin ta baya tasiri akan ta al-jumlatu al-mahkiyatu ka kama hiya suna karanta alhamdulillahi rabbil alamin da suke bude karatu. Wannan hadisi da shi wadan suka fa hujja kan cewa ba a yin wato du'a da istifta ba a yin isti'aza ba a yin basmala to amma abinda wannan hadisi ke nuna wa shi abinda yake kenan shi an san maliku abinda yake kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar sun bude sallah da alhamdulillah abinda yake kenan sauran abinda ya fi da al-istifta da isti'aza da basmala bai ji ba dan haka bai ruwaito ba rakin jin sa ya nuna ba ta yi suna yi ne bai ji ba an fahimta ko da haka kaga bane zama hujja ba kenan na farko kenan na biyu kuma ya faɗa abinda suke yi a bayyane dama ko da du'a wal istifta da isti'aza da basmala duk abin yake yinsu a tarrace da haka shi ya yi kai to mana abinda ake a bayyane daga kabbara sai fatiha abinda biyo tsakiya din nan ba a yanzu a bayyane da haka kaga hadisin bai zama hujja bakan cewa ba a yi madantan al'amura. Zada muslimun la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim a riwayar muslim yace ba sa cewa bismillah ba sa ambatan bismillah fi awwal qira'atin a farkon qira'a wala fi akhiriha ko a tsakiyarta wa fi riwayatin li ahmada a wata riwaya wa fi akhiriha ko a karshenta wa fi riwayatin li ahmada a riwayar imam ahmad wan nasa'i da imam an-nasa'i ibn khuzaimah la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim yace ba sa bayyana bismillah kenan suna yin tami a sirranci kaga riwayoyin wadannan suna bin wa fi ukhra a wata riwaya ibn khuzaimah ibn khuzaimah kanu yusirruna ana zai ce sun kasance suna sirrantawa kaga duk yayi amfani da lafaza daban-daban a can yace suna bude karatu suna bude sallah da alhamdulillah wato bata abin a watar waye yace la yazkuruna bismillah ba sa ambatan bismillah yaruna karanta suka yi a watar waye da kanta kuma yace kanu yusirruna suna karrantawa wa ala hadha yuhmalu an-nafyu fi riwayati muslim wannan riwaya ta karshe tace sun kasance suna yi asirrance akan shi ne zaka dauki korewar da Anas yayi a riwayar muslim da yace la yazkuruna bismillah ko to zaka dauka cewa la yazkuruna bismillah ai jaharan ba sa ambatan bismillah a bayyane sai dai a me a karrance kenan dan gaje anan ya fassara maka khilafan liman Allah sabanin wanda yake ganin wacce riwaya ta muslim ma wato riwaya ce ma'lula akwai illa ta tsare da ita sai ko yana ganin babu illa ta tsare da ita wa an-nu'aymin al-mujmir قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر حديث نعيم المجمر sunan sa Nu'aym yana cikin tabi'ai al-mujmir an masa laqabi da cewa al-mujmir saboda ya dauki nauyin duk ranar juma'a da rana ta take tsakiya an fara zuwa masallaci yaje sai turaren wuta ya zo ya kawo kasko ya sa a cikin masallaci da masallaci ta kai shi sai sahabbai suka sa masa al-mujmir wato mai turare masallaci shi abin da dauka kansa nauyi kenan duk juma'a sai ya samu turaren wuta da kaskon sa yaje ya kunna a masallaci daidai lokacin da za a fara zuwa masallaci Nu'aym ibn al-Mujmir yake cewa sallaitu wara Abi Huraira nayi sallah a bayan Abu Huraira ta qara bismillahir rahmanir rahim ya karanta bismillah a sarari thumma qara bi ummul qur'an sannan ya karanta ummul qur'an ita fatiha hatta idza balaga wala dhalin hatta da yake wala dhalin qala amin sai kuma yake amin wa yaqulu kullama sajada duk lokacin da Abu Huraira ya tashi yin sujada wa idza qama min julus ko ya tashi daga zama zaka ji yace Allahu akbar ثم يقول إذا سلم إذا كما يسلم سيك جياتي والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله نارا إذا وند لنا ذاكي هننكو أنا وند لنا ذاكي هننكا حين أبنجي تعالى والله نافيك قتن تسلم النبي إذا وندكم وند هسيك يقول إذا كنت سواء لمن زي كرنت بي بسم الله أبيني أتك سلم دنجا جاء أبو هريرة كرنت بسم الله أبيني كما يران صوائك وانا يتسي سلم النبي هذا ما ياتي سكما تسلم النبي da haka dai hukuncin yin bismillah a cikin sallah sirrantawa ko bayyanawa an gane ku annabi ya bayyana ya kuma sirranta sai dai abinda ya fi shi ne sirrantawa sama da bayyanawa shi ne abinda wato Ibn al-Qayyim ya tabbatar cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadithul ibad yace in ka ga dama ka bayyana bismillahir rahmanir rahim ka karanta fatiha in ka ga dama kuma ka sirranta yace sai dai annabi ya fi sirranta ta sama da bayyanata in an kwatanta bayyana wata da sirranta wata wato za a samu adadin sallolin da annabi ya bayyana ba su da yawa amma adadin da ya sirranta wannan ba za su kirgu ba to dan haka in ka ji wani ya karanta bismillah a bayyana wata rana cikin sallah kar kai masa inkari an fahimta ku saboda suka ce kai ma ko yaya ka dan taɓa bayyanawa wata rana yanzu to ka taɓa yin koyi da annabi wannan sunnar sannan ka ci gaba da sirrantawa to sai shi wannan hadisi suna ta maganganu a kai dangane da inganci ko rashin ingancinsa wadansu malaman hadisin suka sahihantar da shi suka ce sahihi ne saboda hujjojin da suka dogara da shi wadansu kuma suka sahihantar da shi almuhim dai hukuncin basmala abinda malamai suka kalkare akai kenan annabi ya sirranta ya bayyana sai dai sirranta wata ta fi bayyana wata yawa an gane ku wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza qara'atumul fatihata faqra'u bismillahir rahmanir rahim ya tabbata daga Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ku karanta Fatiha ku karanta bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayatiha dan ita Fatiha din nan sai daga cikin wato ita bismillah din nan sai daga cikin ayoyin suratul Fatiha ne rawahu Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni ya rawaito wa sawwaba waqfahu sai dai hadisi ne mauqufi ma'ana ba annabi ya faɗa ba Abu Hurairah ya faɗa to amma hadisi ya tabbata a riwayan Abu Dawud an gane ku da bai'aki da sauransu hadisi sahihi Ummu Salma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karatun fatiha ya karanta bismillahir rahmanir rahim ya kirga ta a matsayin ɗaya daga cikin ayoyin suratul Fatiha. Kaga wannan hadisin ya inganta. Da haka wancan wanda makaranta ko da bai inganta wannan na karfafa shi. Kan cewa dai bismillah aya ce daga cikin mai ayoyin suratul Fatiha. Haka da aka tambaye Ummu Salama ma ta ce lalle bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul Fatiha dan ga abin da Annabi. An gane ku? To da haka wannan dai malamai sun yi sabani kan hukuncin bismillah cin aya ce cikin suratul Fatiha, wadansu ce eh, wadansu ce a'a. Wannan hadisi na nuna lalle aya ce cikin suratul Fatiha. Waɗanda suka ce a'a ba aya bace ba suka koma hadisin Abu Hurairah da muka karanto da su. Suka ce Annabi ya ce Allah Ta'ala ya ce inni qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Na raba sallah tsakanina da bawana gida biyu. Yace abinda ko yake nufi da sallah shine karatun Fatiha. Sai ce wai za qala al-abdu alhamdulillah. Bai ce wai za qala al-abdu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah. Suka ce kun ga wannan da nada basmala ba ta cikin mai. Suratul Fatiha. Saboda haka ko da kira'o'in Qur'ani da kuma malaman kira'a haka suke wannan safani. An gane ku? A kira'an mutanen Kufa da kira'an mutanen Makka, kira'an mutanen Kufa tare da kira'an Asim bin Abin Nujub kenan, da kira'an Hamza ibn Habib az-Zayyad da Ta'ali ibn Hamza al-Kisai, sai Imam Shafi'i ya ce bil kufati zarra'i minhum thalathatun azau faqad za'at shadan wa qaranfala fa amma Abu Bakr fa Asim azwa karshe su uku nan kaga malaman Kufa kenan. Malaman Makka kuma Abdullah ibn Katsir al-Makki wanda Imam Shafi'i yake magana a kansa. ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاتب القوم موتلا روى احمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة واتو سوى ان القراءة سوء واتو سنة كرغ بسم الله امتهم آية دقى تكين آية سورة الفاتحة دق وان دي كراتو دا رواية دا كراءة عاسم بن ابن نجد وان دا رواية حسنة تكي واتو بسم الله آية تكين آية سورة الفاتحة انقالكو aha amma a kira'an Nafi' al-Madani kenan da kiran Abdullah bin Amr al-Shami su kuma suna ganin bismillah ba aya ba cikin ayoyin suratul Fatiha, a'a ita aya ce mai zaman kanta wanda Ubangiji Ta'ala ya bude dukkan surorin Al-Qur'ani da ita in banda suratul Tauba wanda ba bismillah a cikin ta. Amma in ba haka ba aya ce mai cin gashi kanta a farkon kowace sura. To a takaice dai zaka samu khilafin lafzi, domin waɗanda suka ce bismillah aya ce cikin ayoyin suratul Fatiha wato ka gani za ta karanta ta kenan in ka tafi karanta Fatiha. Waɗanda ma suka ce a'a ba aya ba ce cikin ayoyin Fatiha amma aya ce mai zaman kanta wanda aka buɗe kowace sura da ita, to wannan ya nuna kuma dukkan surar da za ka faro karatun ta daga farko dole ka karanta Fatiha in banda suratul Tauba. Dole ka faro da bismillah in banda suratul Tauba. Dukkan surorin Al-Qur'ani suratul Tauba ce kawai ba za ka yi bismillah ba. Imam Shafi'i ya ce wa ma tazilha أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. دك وتسورة لبذرت براءة بس كفرة بسم الله. هذا إما أن يصاب أن يزال وجن أيكما أن نكون ندي سيكاي بسم الله أن ديكا سيطا كما كودي أن قالكو توان ننسى أن ناسو شيني مي لتاف فرائد الهزان كتاب والكوف ما مكين يؤد البسملة siwahuma ula alaihim uddada. Su waɗanda suka kirga bismillah cewa aya ta cikin ayoyin suratul Fatiha, kaga bismillahir rahmanir rahim ayar farko, alhamdulillahi rabbil alamin ta biyu, arrahmanir rahim ta uku, maliki yawmiddin ta hudu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta nawa, biyar, ihdinas siratal mustaqim ta shida, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ta zama bakwai gaba daya. Amma wanda suka ce bismillah ba ta cikin jerin ayoyin suratul Fatiha, su kuma idan suka tafi alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ta daya, arrahmanir rahim ta biyu, maliki yawmiddin ta uku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hudu, ihdinas siratal mustaqim biyar, siratal ladzina an'amta alaihim shida, ghayril maghdubi alaihim waladdallin bakwai. Shi ne kitabu al-kufi ma makkin yauddul basmala, qari'an kufa da qari'an makka yauddul basmala, su suna kirga basmala a matsayin aya cikin ayoyin suratul Fatiha. Siwahuma waɗanda ba su ba kaman qari'an sham da qari'an madina, ula alaihim uddala, kai kirga musa alaihim ta farko. Ai alaihim guda biyu ce cikin suratul Fatiha ko kai kirga ta farko ita aya ce, sauran kuma zuwa karshe shine aya guda. Karshe dai natija ɗaya ce. In kana karanta kowace sura farko sai ka karanta bismillah ko Fatiha ko wata, sai dai abin da yake tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in yana karatun sallah yana surranta bismillah, wannan shine mafi rinjayen halin sa. Dan haka idan ka zo kai ma ko kana karatun bayane zaka surranta bismillah, wannan shine abin da yake wato sakamako na karshe da zamu iya kaiwa gare shi. Shine abin da na faɗa yanzu, shine abin da na faɗa yanzu, kai hakuri. Shine da take duk sura ai kaga ban yi gobe ba, duk sura in wanda bai suratul toba sai ka karanta bismillah ko cikin sallah ko wajen sallah, sai kuma na ce sai dai abin da yake mafi rinjayen halin annabi shine surranta ne, shikenan basmala. Idan mutum zai fara karatun suratul bara'a ba daga farko ba daga tsakiyarta, wani bangare ban da farko, to malamai sun yi saɓani, wadanda suna ganin ka ba za ka iya karanta bismillah saboda hukuncin tsakiya ya kama banda suke farko da farko kai, wadanda suna ganin ba za ka yi bismillah ba, suka ce domin hukuncin da ya shafi farkon sura ya shafi dukkan kowane bangare nata, yadda ba za ka yi bismillah ba farko ba za ka yi kuma tsakiyarta. Wannan haka malaman kirawo'i gaba ɗaya suka wannan saɓanin guda biyu tsakanin wanda suke ganin ayi bismillah da wanda suke ganin ba za a yi ba. Imam Shatibi ya tafi a kan ra'ayin cewa za ka iya yin bismillah matuƙar tsakiya, idan ya ce wa fil ajza'i khayra man tala. Wa anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idza faraga min qira'ati alqur'ani rafa'a sawtahu wa qala amin, rawahu ad-Darqutni wa hasanahu wal hakim wa sahahu. Haka an karɓo hadisi daga Abu Huraira, annabi sallallahu alayhi wa sallam ya kasance idan ya kammala karatun Fatiha rafa'a sawtahu, sai ya daga sautin sa wa qala amin, wato lokacin a ba a jansa da yawa, gwargwadon mujibi ne, amin, haka ake jansa, amin, amin, ba za ka ce ba amin, wannan kuskure ne. Rawahu Ad-Darqutni wa hasanahu wal hakim wa sahahahu wa li abi dawud wa tirmidhi, an karbo ne da Abu Dawud da Tirmidhi ko min hadith Wa'il ibn Hujr, daga hadithin Wa'il ibn Hujr na hu ko tankacin wannan. Wa an Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhu, an karbo hadithi daga Abdullah ibn Abi Aufa Allah ta kare da agri, yace jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wani mutum ya zo wurin annabi, fa qala yace inni la astati'u an akhudha min al-qur'ani shay'a, yace ya annabi Allah ba ni da ikon karanta wani abu cikin al-qur'ani, fa'allimni ma yujzi'uni minhu, koyar da ni abin da zai wadatar da ni wanda zan yi ba sai na yi qur'ani ba a cikin sallah, tunda karatun Fatiha dole ne, shi ko bai haddace Fatiha ba. Wato kila idan an maka fatawa mutum ya zo ya shiga musulunci bai iya Fatiha ba lokacin sallah, ya zai suka ce ga abin da zai, fa qala sai annabi ce qul subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, karshen hadisin kenan. Amma Ali ibn Hajar ya ce illa billahi al-aliyyi al-azim, a duk inda na koma inda ya ambata a rawaito hadisin babu wannan al-aliyyi al-azim din. Amma dai Allah ku sai na dubawa daga nan har zuwa ko wata ne ko wata biyu in mun gano sai mu faɗe ta, amma dai inda hadisi ya tsaya illa billahi ana aka tsaya. Kun gane ku? Wato annabi ya ce ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, zuwa nan al-aliyyi al-azim wannan bai tabbata cikin hadisin ba a iyakacin bincike na. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wa Ad-Darqutni, a takaice dai hadisi ne hasan. Hadisin karshe da zamu tsaya a kansa, wa an Abi Qatada radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Abu Qatada Allah shi kare da a gare shi, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi da mun tabbata gare shi ya kasance yusalli bina, yana yi mana sallah, fa yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asr fi ar-rak'atayn al-ulayni, a raka'o'i biyun farko ta azhar da al-asr yana karantawa bi fatihatu kitab, yana karanta fatihatu kitab ne wa suratayn da kuma sururi sura biyu, wato can fatiha da sura nan ma fatiha da sura, wa yusmi'u nal ayata ahyanan, wani lokaci annabi na jiyar da mu gurgurdan aya daya a karatun azhar ko al-asr, kawai ka ji liman ya bayyana aya daya yana fatiha ya faro ta surrance sai 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 ihdinas siratal mustaqim, sai kuma ya kara sauran a surrance sallar kai sunnar annabi kin, yana jiyar da su gurgurdan aya daya ko babu kabli babu badi, wa yutawwilu ar-rak'ata al-ula, wani lokacin yakan tsawai raka'an farko ya annabi kai yakan tsawai raka'an farko a wadannan salloli wa yaqra'u fil ukhrayn bi fatihatil kitab amma raka'o'i guda biyun karshe kuwa annabi na karanta fatiha ne kadai muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta sai mu dakata nan abinda muka faɗa ne dai Allah ya shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shi mana assalamu alaikum bari a kira sallah tukuna aya to kafin ba ta abin nan mun da san take da dana kai sai dake dai ka san dan ta samu kullun da kallon wanda yake cewa wannan ina zuwa wannan yake cewa tambaya ta shine akan addu'ar bude sallah idan na zo na tafi sun masjid nayi addu'ar bude sallah lokacin da yake sannan kuma nan ya fara Allah tana sake yi sai ka sake yi tun da take sun masjid sallah ce mai zaman kanta sallah kan kuma da zaka yi ita ma sallah ce mai zaman kanta sai dai da ate kana sallan tarawih ne ko zaka yi nafilfili masu yawa a lokaci guda wanda duk lokacin da kai sallama sai ka sake tashi ka sake yin kabbara ka shiga sallah to wannan idan kai na farko ya riga ya wadatar da kai dan jalsa guda ana dan kirga kamar sallah ɗaya ce kai gaba daya amma wannan bambancin wata tsakanin farla da nafila shi zai saka saki sannan kuma yace idan ina son yin kiyamul laili ko sallah kuma da dogon karatu sai dai kuma ban haddace wani abu na alqur'ani wanda zan dade ina karantawa ba to ya halatta kenan in duba littafi ya halatta idan zaka yi sallan nafila ka duba alqur'ani ka karanta hadisi ya tabbata ko riwaya ta tabbata daga Aisha ummul mu'minin akwai bawanta da tasa yana mata limancin sallar tarawih da hadda ce qur'ani ba sai ta bashi qur'anin rubutu sai karka duba ka karanta mu kaja tana san ai dogon karatu shi ko bai hadda ce qur'ani ba wannan imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi mu'allaq imam malik kuma ya rawaito shi cikin muwatta'in ban manta ba da haka da wannan ake kafa hujja kan cewa zaka iya dubawa kana karantawa kana gani in sallar nafila ce fa kuma in kika dama kuma zaka iya ta yi da raka'a daya annabi sallallahu alaihi wasallam da sura daya ko aya daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kiyamul layl da aya daya in tu'azzimuhum fa innahum ibaduka wa in takbur lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'azzimuhum fa innahum ibaduka wa in takbur lahum fa innaka antal yayi ta karanta ta ita kadai kiyamul layl sai gaba daya dara an bayin da ku me kace
Allah ya
jawo فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة بطل له ما تقدم من ذنبه إذا لمن يأتي آمن تكما كتي آمن دون أن آمن إنسا تذاتي دم لا يقول ذا أغافر كما تكون البرسة كذلك أنه لمن نفت آمن مامو نفتا يأكل بلن غلطا مامو ما يأكل حكما لمن نفتا أم فإنت لكيه ذاك يقول ذا أسران أنت لمن يأكل آمن كرا يمت إنكاري جنجا كيب حديث سكين بخاري wanda suke cewa liman ba zai faɗa amin ba tawili suke na wannan hadisi sai sai za a mala imam ana nufin idan ya je inda ake faɗar amin ba wai idan ya faɗe ta ba sukan ce amma na ala wazni af'ala ne akan ce anjada idza dakala nadi athama idza dakala tihama aftara idza dakala waqt al-iftar ko da bai komai ba to haka amma na idza wasala ila mukan yuqalu bihi amin wa illam yaqulha amma tawili domin al-aslul kalam shine idrahu ala zahiri ba a kautar da kalma daga ma'anar ta zuwa ga wata babbar ma'ana sai an ana da wani dalili da ya nuna haka ka bayyana da ku na'am ku ga hankali dai da dai ba zan iya bai dan kuka yi daiwa kana kana da guda biyu ne ko uku
to na farko shine da kare ka fara ran kuwa sai mutum ya kasance an yi tsirin shine ne ko sai ya ce ya samu
kuna da madin jira da kuma da kuma ba ko wa ka ba shi wani ko kuma da kuma yayi za su koshi to ne ke da ya ba tsaran da koshi ba dan saboda cikin wani da na wani ba dai bane amma abin da ya da ka koro ba kai ka tara mutum goma ka zuba aka zama sai yayi har dan malik lokacin da ya tsufa baya iya azumi, an ce kuma idan mutum ya tsufa baya iya azumi ya rinka tsaye da miskini, kullum da safe sai ya dafa guraga da nama ya kira miskini ya bari, shi kuma yini na ci abincin sa, yana cikin Bukhari wannan.
To na biyu shine malam, akwai misali da zuwa nan garmuna da wani wuri gida ne wannan kewaye, kuma akwai kabari a cikin misali kamar kabarin primary, to a cikin wannan gidan kabari din akwai wurin taro da ake na musamman musa a tsawarar farfa haya ko wani abu na kuma an yi wannan zamun saboda wannan wuri ne a gefe kuma akwai bangare na nuna tarihin tsoron, to ya halatta musulun da amfani da wannan wuri
wannan amfani da wannan dakin taro da yake makwabtaka da kabari babu ne, da an yi amfani da dakin taron da waɗansu munasabat babu ne, ko dan waɗansu lokacoci na addini babu ne, yin masallaci a wurin shi ne ba zai yi ba, kuma abin da yake sunna ta koyarwa shi ne kowane mutum abin da yake a makabarta, wannan shi ne koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma sakaci ne ya sa kira ko rashin faɗakarwar malamai ake binne mutane a gidajen, amma ka'idar musulunci shine abin da mutum a makabarta. Na'am. Na bakin kofa me kace? Bayan zan kara fatawar da Sheikh Nasiruddin Albani ta faɗa kanta kenan sama da shekaru 30 da suka wuce, cewa ma mu ba za su yi amin ba sai liman ya faɗa, amma da ƙarshe idan ka duba sifatu salatin nabi sabon bugu da aka yi ya janye daga wannan fatawar, ya ce abinda ake bukata liman ya riga su faɗin alhanza ɗin, da ya je wani zalle ya riga su faɗin a ko sun riga shi karanta ba ko, ya ce da ka faɗi wannan ka riga ka biya ma'ana hadisi, ka ga ya janye daga wannan fatawar kenan. Game da sadalu. A wannan ya zafa ba da yawa, wanda ya ba da fatawa ya ce duk wanda ya sallah ya sai tsakanin sa ba da sallah, gaskiya ya zafa ba da yawa, baya cikin rukunan sallah da annabi ya zana, amma yadda ku baya cikin yin dora hannu dama kan na abu yin kabar da cikin sallah baya cikin rukunan sallah, idan mutum ya yi na dalada wanda bai fi kuma ba za ka ce masa baya da sallah ba. Ana samun masu zafi cikin malamai daidai suna ba da wannan fatawa, amma gaskiya ba su da goyon bayan dalilin na zahiri. Yanzu za mu zo wajen karatu, annabi ya ce sallu kamar a yi sumuri wasalli ko ya zo sallan magariba kuma ya karanta suratul a'raf, dan Allah cikin mu ya taba karanta suratul a'raf da magariba. To wanda ya ji kadai wa ya taba karanta suratul a'raf? Karka da mai na yi dangi gida ne ka sauyata, amma wa taba sauyata wa magariba ne karanta suratul a'raf? Ko sai suratul a'raf duhu biyu da kusan rabi aya 200 wa taba karanta ta da magariba? To sai mutum Allah saboda ba tunda gaji annabi ya karanta da kuma ya ce sallu kamar ayatul mulki sallii ka ga ba zai yi ba. Eh suna da madogara na hadisin da yake cewa annabi na daga hannu a dukkan kafudun wa rafi, duk dagawa duk lokacin da zai daga kansa ko zai yi kasa yana daga hannu. Wannan kuma yana jin bayanin hadisin zai zo nan gaba, ko ya koyi saboda wadanda suke da dangane da karanta, dangane da karatun da aka yi jiya kayan maganar cewa idan mutum aljini ta fi za a iya karanta masa alkurani to ta sura za a karanta, ba a iyakar ce maka sura ba, duk wanda ka iya ka karanta yan fatiha ka iya ita kadai ka karanta ya yi ka maimaita su wani adadi, ba a iyakar ce wadansu surori ba cewa dole sai su ne ake rukuya da su. wani kuma yake fadakarwa cewa ajiya mun yi magana cewa idan mutum wasuwa sai ya same shi raka biye ko kuma kace zai gine kan yake ne to wajen cewa zai gine kan yake ne sai sai ya dauka uku yi wannan kuskure ne zai gine zai dauka biye yake dan gine gine akan yake ne dan ya dauka akan uku ayi ku kwanto ya gine ya dauka akan ku kwanto bai da akan yake ne ba an gane ku idan mutum yana uku ko hudu ne to sai dauka uku ne to kaga gine akan yake ne kina in ya gama sai ba ne na'am
wannan
ne tambaya na akan kiran
sallah na idan mutum yana kiran sallah wani lokaci zaka ji musamman yana kwantar da murya wani lokaci wajen jan kiran sallah wani haka wani sun cewa yin haka wani
yaya ababul azhar mun karanta wannan idan mu kumanta ba ba darasin baya mun fahimci ga yadda ya kamata a yi kiran sallah akwai wanda suke kiran sallah da hausa kuka ce wannan bai kamata ba ko kiran sallah da filatanci ko da yarbanci kaji lafuzan gaba ɗaya babu kanshi kanshin larabciya to ana so mutum ya furta su da kanshi kanshin larabciya sai dai ba ce mutum ya yi kaza ne bai wahalar da kansa muryar da bai iya zai ce dole sai ya yi abu a yadda tsarin halittar sai amma ya furta kalmomin larabci da suke haka ake bukata. An gina na san mun yi magana a kansa a bayan tuntuni. Kamar yaya mene ne?
Na yanzu zan gana ke da yadda majalisar haka ke kira irin wannan kamar ake dan mara kwaki da ke kamar zai ba su
tamfin idan mutum ya yi tamfin a kira sallah ya mai da shi waki tabbas zai zama gida waɗansu su ɗauka dukkan rerawa shi ne tamfin shi kuma tamfin daban shi ne mutum ya rinka karkata sautinsa kamar yana mai kyarkyata to wannan yinsa a karatu Qur'ani bid'a ne yinsa a kiran sallah ba kuma bid'a ne ka rinka karkata sautin ka da gangan kamar kana makirkata kuma kana kirkiro haka kai ba ɗabi'an sautin ka ne yake haka ba amma dan rerawa ka yi shi kamar na Larabawa wannan ba wani bid'a ce kamar mutum da kana wa ban guda biyu. Wa alaikum salam. Na'am.
Dangane da cewa aka yi yanzu kai bayani idan mutum ya bayyana aya ne ba zai yi ba a biya ba zai kafu ya ba. To in ya yi aya biyu ba.
Zai
yi kafu ko ba.
Eh. Ba ya yi kari ba kuma da annabi. Wato akwai wani malamin mu a Kano. Kullum idan ana da fatawa biyu akan matsala ya san ya taba fadin su kuma ya ga alamar kai ka matsa sai baka mai zafi yace ka'idar Qur'ani ne idan mutum ya matsa sai a matsa mai in yi dauke da sauki kuma ba shi da saukin ta a gaskiya babu babin da yake bukatan dalilai masu karfi irin babin kabli da badi mai ke haifar da kabli mai ke haifar da badi idan muka dauka kitabun na sujudu sahwi gaba ɗaya cikin Bukhari ko cikin Muslim za mu ga dangin gaban da ke haifar da kauli ko badi za ka yi kirge su da yasa amma idan muka bi kutubul fuqaha sun yi sharhi da ƙara waɗansu bayanai kan waɗansu al'amura wanda a hakikanin gaskiya ba su ga sun tabbata a hadisi ba an fahimta ku a yanzu misali kaman jiyar da mutum aya ɗaya waɗansu malamai suna ganin ka bayyana sai ka abin nan kenan kamar istiaza kana cikin sallah idan wani shedai ya rufa mawa tosi ka dakatar da karatu kai istiaza waɗansu malamai suna ganin duk wani abu ne da ka kare cikin sallah sai kai bai an fahimta ko da sauran waɗansu abubuwa masu yawa suna ganin kamar ka ci galbi da wani abu kana cikin sallah wanda zai dauke ka ba cikin sallah yake ba suna ganin waɗansu ayyuka da zai saka abin nan amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah a ummul mu'minin Aisha ta bubbuka kofar dakin na rufe annabi ya tafi zuwa ga inda kofar take ya bude ya dawo kuma ya ci gaba da sallarsa akan darduma akan abin da yake sallarsa ya ci gaba da sallarsa wannan mu yanzu idan mutum ya wannan kila sai mun ce yayi aiki da yawa dan an ce wa turkul afal al kathir eh wannan
mun yi shi ne kuma wannan magana bayan aya ko a cikin an ce idan mutum ya bayyana aya ne ko bi babu ko bi babu aya da ke
abin da ya tare kira
eh
ina faɗa maka bana magana akan maza ba guda ɗaya
a wai tuwa wai je ka abin nan
akwai wanda komai ka abin nan ya kai ka yi tofi idan mutum ya yi tofi ayar suna maganin tufka gina harafi ta'un da fa sai kai mai abin da bai kai aya ba mata kula ina ga dan fahimta an ji zaka yi mai zaka yi ba ni ba maka wannan babu dalili akan su domin tuf din nan ba kalma wuce ba zan taimaka yan wa aslan to amma gina ta kan harafi ga gaji ne abin da a kowane zafi dan karbi da shek Muhammad Salo bin Usaimin ya su yudu sahabu yana da kyau kwarai da gaske sai muka mutu fahimtar matsalolin na za a yi a kansa insha Allah ka cigaba da zuwa daga nan kafin nan kafin talata insha Allah za ka ji wannan ba haka bane ba ga shi dai wannan nayi babu wanda ya masa inkari ainihin turare wannan sunnar annabi ne yana daga cikin dangin abinda annabi ya fito a duniya yake turare wannan mutane dai ba a iya musu amma masallaci abinda ake bukata ana bukatan kanshi a masallaci ko turaren wuta ko na jiki idan zaka sa yayin da zaka zo masallaci mutum ya zo cikin shiga ta kamala in ya samu dama ya sa turare mai tambaya ta kanci da ke hannuna yana magana akan cewa waɗansu malamai sun ce annabi Adam shi ne farkon halitta waɗansu kuma sun ce annabi Muhammad shi ne farkon halitta menene gaskiyar magana gaskiyar magana annabi Adam shi ne farkon halitta wannan da nassan hadisin annabi yake cewa kullukum li Adam wa Adam min turab dukkan ku daga annabi Adam kuke kuma Adam kuma an halitta shi daga turbaya maganar cewa annabi Muhammad farkon halitta ne wannan ba gaskiyar magana ba ce ba an fahimta ku wa sallallahu wa sallam baraka lana nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi ta'allu ayatu yana